Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokanan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata, 28 ga watan Satumba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To Baballe, an kashe akalla mutane 37 a wani ƙauye a arewacin Najeriya yayin wani hari da aka kai a ƙauyen a ranar Lahadi, a cewar shaidu. Ajiyar Litinin mai shigar da ƙara a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a birnin Hague ya buƙaci kotu ta bashi damar sake buɗe shari'a akan binciken laifukan yaƙi akan ƙungiyar Taliban da reshen IS a Afghanistan ta Khorasan. Ana ƙara bayyana damuwa game da dokar tsaron ƙasa da ƙasar China ta kaka ba wa Hong Kong, yayin da Burtaniya take kashedi ga 'yan ƙasar ta cewa za a iya kama su kana a mayar da su zuwa yankin da Burtaniya ta yi mulkinsa.
Kanin labaran kenan. A karan farko, gwamnonin arewacin Najeriya sun dauki matakan mai da martani ga takwarorin aikinsu na kudancin kasar kan batun mulkin karba-karba da kuma tsarin karba kudin harajin VAT.
Ji gwamnonin kudu sun ce ya zama dole a koma da mulki a kudu. Wannan taro ta ce ba daidai bane bisa ka'idan dokar Najeriya.
A jihar Bauchin Najeriya kuma, a ci gaba da tayar da komadar jama'ar kasar da ake yi. Ma'aikatar kula da jin gan al'umma ta kasar ta raba kayayyakin abinci da sutura ga 'yan gudun hijira da marayu. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. An kashe akalla mutane 37 a wani ƙauye a arewacin Najeriya yayin wani hari da aka kai a ƙauyen a ranar Lahadi, a cewar shaidu. Ana tuhuman harin da aka kai a yankin ƙaramin hukumar Ƙaura mai fama da tashin hankali a jihar Kaduna da daɗewar rikicin addini tsakanin Hausawa da Fulani da galibinsu musulmi ne da suke zaune a arewacin jihar da kuma 'yan Krista da yawancinsu ke zaune a kudancin jihar. Mazauna yankin da ma'aikatan kiwon lafiya a asibitin da aka kai gawarwaki da waɗanda suka ji rauni sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa maharan sun isa ƙauyen madamai ne su da yawa da kuma makamai da adduna da yammacin ranar Lahadi. Kakakin 'yan sandan Kaduna ya ce ba shi da cikakken bayani a kan batun da ya faru a yankin da aka sani da yawan tashin hankali. A cikin watan Agusta ma an kashe mutane 5, kana aka ƙona gidaje da dama a wannan harin a Ƙaura. A jiya Litinin mai shigar da ƙara a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a birnin Hague ya buƙaci kotun ta bashi damar sake buɗe shari'an binciken laifukan yaƙi akan ƙungiyar Taliban da reshen IS a Afghanistan ta Khorasan. Kotun ta ƙasa da ƙasa ta kwashe shekaru 15 tana binciken laifukan yaƙi a Afghanistan da yaƙi ya ɗaiɗaita. Amma kuma gwamnatin Afghanistan mai samun goyon bayan ƙasar Amurka ta dakatar da binciken a bara, inda ta ce ita ma tana gudanar da nata bincike kafin Taliban ɗin ta rusa ta a watan da ya gabata. Kotun manyan laifukan ita ce matsayi na ƙarshe wurin binciken laifukan yaƙi a kan ɗaiɗaikun mutane a ƙasashe da suka gaza ko kuma suka ƙi gudanar da bincike. Sabon mai shigar da ƙara a kotun Karim Khan ya ce tunda ƙasashen duniya sun tabbatar da gwamnatin Kabul ta faɗi, to lallai an samu sauyin al'amura. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana ƙara bayyana damuwa game da dokar tsaron ƙasa da China ta kaka ba wa Hong Kong, yayin da Burtaniya take kashedi ga 'yan ƙasar ta cewa za a iya kama su kana a mayar da su zuwa yankin da Burtaniya ta yi mulkinsa. China ta tabbatar da dokar tsaron ƙasar ne a cikin watan Yunin bara a matsayin martani ga masu zanga-zangar ƙigirin gwamnatin Hong Kong. Beijing tana ikirarin cewa yin wannan dokar ya zama tilas saboda maido da doka da oda a ta bakinta domin kare 'yancin mutane. Masu sukar lamiri sun ce dokar tana takaita haƙƙin bala'adama kana an kafa ta ne saboda danne 'yan adawar siyasa. An kama sama da mutane 140 a karkashin wannan dokar tun lokacin da aka yi ta, ciki har da 'yan majalisa na bangare 'yan adawa da 'yan raji da 'yan jarida da kuma masu kafafen yada labarai. A cikin waɗanda aka kama akwai ɗan raji mai adawa Anni Lee, wanda aka zarge shi da haɗin baki da 'yan ƙasar waje a shekarar 2020 bayan da ya nemi gwamnatocin ƙasashen waje su ɗora takunkumi a kan China da Hong Kong.
Toma Dalla, an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya a karon farko cikin shekara guda, gwamnonin arewacin kasar sun ɗauki matakan mai da martani ga takwarorin aikinsu na kudancin kasar kan batun mulkin karɓa-karɓa da kuma tsarin karɓa harajin VAT. Daga Kaduna ga rahoton da Isa Lawal Ikare ya aiko mana.
Taron gwamnonin arewan da ya hada da sarakunan yankin dai ya karɓi rahotannin kwamitocin da ƙungiyar gwamnonin ta kafa a baya, sannan ya ɗauki wasu matakai game da irin matsalolin da ke damun yankin na arewa. Gwamna Simon Bakwala Lonna Plateau shine shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya kuma shekaranto jawabin bayan taro.
Wannan zaman ta gane cewa lalle ne a nemi hanyoyin zaman lafiya da kuma zaman cin gaba tattalin arziki na arewa gabaki daya. Kaman bayyana da ƴan bindiga, sai aka yarda jama'an tsaro na gwamnatin tarayya su hada kai da gwamnatin jihohi gabaki daya domin a nemi inda za a magance wayannan abubuwan. Na biyu, an yarda matakan da aka ɗauka a bisu sosai domin a samu zaman lafiya a arewa gabaki daya. Na uku, zancen makamashin samun wutar lantarki, gwamnoni duka sun yarda za su sa a jihohinsu gabaki daya.
Maganar karɓa-karɓa da kuma tattara kuɗin haraji na kayan alatu a tovat a turance ma na cikin batutuwan da gwamnonin arewacin Najeriya suka tattauna.
An ji gwamnonin kudu sun ce ya zama dole a koma da mulki a kudu. Wannan taro ta ce ba daidai bane bisa ka'idan dokar Najeriya. Abunda doka ta faɗa na constitution na Najeriya shine ta ce idan kana so ka zama shugaban ƙasa sai ka sami ƙuri'u na rijiyoyi. Doka ba ta ce za a tilasta wani ya je ya zaɓe inda yake so ba. Maganar haraji wanda aka ce wa'ansu sun kai kotu sun ce dole ne su za su yi doka su karɓi haraji. Amma tunda kotu ba ta riga ta yanka hukunci a wayannan kotun ba, gwamnatin arewa ta saya da abinda gwamnatin tarayya take.
Sai dai wasu masana al'amuran yau da kullun na ganin duk da mahimmancin batutuwan da gwamnonin suka tattauna, amma dai akwai wasu kurakurai. Farfesa Khalifa Ali Dukwa da ke jagorancin kungiyar nan ta Borno Consensus a turance ya yi dubi game da wannan taro na gwamnonin arewacin wannan ƙasa.
A gani na dai taron da ya hada da sarakuna din nan bai kamata gwamnoni su yi maganan mulki zai zauna arewa ko kuma soki lamirin ɗan wansu 'yan siyasa na kudancin ƙasa. Wannan magana ce ta siyasa. Sannan kuma game da harkar tsaro, ina ji gwamnonin ya kamata su kara yunkuri tunda suna da abun da ake ce masu security vote. Ya kamata su tabbatar an yi amfani da fasahar zamani na ƙarshe. Wani ya yi ta'addanci idan aka yi yunkuri nan da nan na za a same shi.
Tuni dai ganin irin tsananin da tsaro ya yi arewacin Najeriya ya sa rundunonin sojoji suka fara farautar 'yan bindigan da ke dazuzzuka. Sai dai kuma duk da haka wasu yankunan da ke arewacin Najeriya ba su tsira daga hararen 'yan bindigan ba. Abin da ya sa wasu ke ganin ya kamata a ƙara sauya wani sabon salo. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Kamfanin Pfizer mai yin magunguna ya fara gagarumin gwaji na wani magani da zai bada kariya ga waɗanda suke tare da mai ciwon COVID-19. Gwajin maganin da ake sha zai hada ne da marasa lafiya manya 2,660 waɗanda ke zaune a gida guda da mutanen da suka kamu da cutar COVID-19. Pfizer yana nazarin magani akan mutane da suka taɓa kamuwa da COVID-19 amma ba su fara nuna alamomi sosai ba. a halin da ake ciki kuma a jiya Litinin an yi wa shugaban Amurka Joe Biden ƙarin allurar rigakafin COVID-19 na uku kwanaki bayan da gwamnatinsa ta tabbatar da allurar rigakafi na uku na kamfanin Pfizer ga wasu mutane. Biden ya faɗa wa manema labarai a fadarsa ta White House kafin a yi masa allurar cewa ƙarin rigakafin yana da muhimmanci, amma ya ce abu mafi muhimmanci shi ne mutane su je su karɓi allurarsu ta farko. A ƙarshe, a jiya Litinin babban alƙalin da ke binciken wata gagarumar fashewa a tashar jirgin ruwan Beirut ya ajiye aikinsa bayan da wani tsohon babban minista ya nemi a kore shi. Alƙali Tarek Bitar shi ne alƙali na biyu da yake jagorantar binciken mai tsarkakiya da wahala. Ya soke tambayoyi da zai yi wa wani tsohon janar soja na sashen tattara bayanan sirri da aka shirya yi a jiya Litinin. Kotun ɗaukaka ƙara ita ce za ta yanke hukunci akan ko za a kore shi ko kuma a'a. Idan har an tabbatar da koren Bitar, akwai yiwuwar binciken zai fuskanci matsala. Lallai zai yi wahala wani alƙali na uku ya ci gaba da aiki yayin da ake samun barazana daga manyan 'yan siyasan ƙasar waɗanda suke mara wa yunƙurin dakatar da binciken. Lamarin nan da yana faruwa ne a lokacin da manyan 'yan siyasar Lebanon ke ƙara tsadar Bitar, wanda ya ci gaba da binciken a cikin watan Fabrairu daga alƙali na farko Fadi Sawa, wanda shi ma aka yi waje da shi akan irin wannan matsalolin daga manyan 'yan siyasa da ya tuhume su da rikon sakai narkashi da ya kai ga fashewar.
A gaida Babu Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin namu a Najeriya, inda a ci gaba da aiwatar da shirin tayar da komatsar jama'a a faɗin ƙasar. Ma'aikatar kula da jin kan al'umma ta ƙasar ta raba kayayyakin abinci da sutura ga 'yan gudun hijira da marayu a yankunan ƙananan hukumomi guda 17 a jihar Bauchi. Ministar kula da ma'aikatar Hajiya Sadiya Umar Faruk ta miƙa kayayyakin don rabawa a jihar ta hannun wata ƙungiya mai zaman kanta. Ga rahoton da wakilin Abdulhab Muhammad ya aiko mana.
Saude Inuwa, Sagura Gambo, Aminu Ahmad, Aisha Hamza, Sa'idu Aliyu.
Jami'in kungiyar Mahema Mayaka Health and Education Mobilization Association ke kiran sunayen mutanen da za su karɓi kayan tallafi wanda ministan kula da jin ƙan al'ummar ƙasa Hajiya Sadiya Umar Faruk ta aiko da shi jihar Bauchi domin rabawa masu rauni cikin al'umma. Sakataren janar na kungiyar Mahema Mayaka Rulwanu A. Maidawa shi ne kaddamar da raba kayayyakin a madadin ministan.
Relief material da aka tanada ma IDPs, manufa shi ne internally displaced persons, sannan kuma da marayu da marasa galihu, sannan da gidajen da suke cikin rashi, tsananin rashi, sannan da wanda ya shafi guragu, makafi da kurame, wadda a wannan gaba ina so in kaddamar da ba da wannan taya.
Bayan kaddamar da raba kayan abinci da suturan, sai na ji ta bakin waɗanda suka amfana daga shirin.
Gode mata Allah ya albarka, Allah taimaka mata da ita da Baba Buhari, Allah ba su himma, Allah kama musu hangije, sa su taimaka talakawa yanda ya shigo akan talakawa, talakawa suna gani, Allah sa ya gama lafiya. Ni ne kaka Aisha a nan Ningi, local government din Bauchi.
Muna yi wa Allah godiya, muna yi wa wannan kungiya godiya. To dan haka muna jin dadi ta wuce mu, ta ba mu gonjo na farko, na biyu ta ba mu shinkafa, ta muna mata godiya 100%. Dan a yanzu haka wannan riga take jikina ma irin rigan da ta ba mu ne.
Yakubu Abdulkarimu kuma kafin warji. Na farko ina godewa Allah, na biyu ina godewa wannan minista da ba akan wannan ta fara ba mu wannan tallafi ba, dama aikin ta ne kuma mai taimakon ce dama tuntuni, saboda haka muna miƙa godiyanmu da wannan abin da aka ba mu, Allah ya sa masa albarka a ciki.
Ta sannan mu duka a madadin gauraye, ni ce mai suna Grace, maman Grace, ina gode ma Allah saboda wannan kyauta da aka kawo. Ba abin da zamu ce, dama an ce mata kan fa suna yin abu wanda yake mai kyau, koda ma in za a bada wani abu kaman bashi akan so a ba ma mata ne, shi yasa muke da farin ciki.
Sunana Hajiya Sabuwa Adamu Amira Tofanman, karamar hukumar Warji. Muna miƙa godiyarmu wa Allah subhanahu wataala da ya ba ku ikon zuwa ku taimaka wa talakawa da marayu da mata marar galihu da guragu ƙarƙashin wannan kungiya. Muna mata addu'a ta alkhairi, Ubangiji Allah ya ba ta ikon ƙara taimakawa akan wannan al'amarin.
Zainab Umar
kuma rani ya ce
eh, wanda uwaye suka rasu. Ni dai na gode wa wannan kungiyar da ta kawo mana abinci, kuma muna ƙara godiya Allah ya ƙara musu buɗi da ɗaukaka.
Abdulwahab Muhammad, Murya Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad, kada amanta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Da aka sa civilian JTF, ai akwai manufa. Da aka sa Hizba, akwai manufa. Da aka sa neighborhood watch, akwai manufa. Da aka sa Operation Rainbow, akwai manufa. Lokacin da Bello Aminu Masari gwamnan Katsina lokacin da ya fita yace wa jama'a a kare kai, mene nufin sa?
Jama'a, muna fata kuna nan lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC. Barkan ku da zuwa wani sabon shiri na Tsaka Mai Wuya, shiri da zai kawo muku shi na hudu na muhawara da muka yi kwanaki. Muna kawo muku game da abubuwan da ke janyo tashi-tashi hankulan da ke laƙuma rayuka da yawa a jihar Plateau, Nigeria. Yau daga cikin abubuwan da muke son mu duba akwai hada maganar kokarin da wasu kungiyoyi na fararen hula suke na kare kansu, akwai maganar manoma da makiyaya, da kuma zargin da aka dade ana yi wa shugaban Najeriya, musamman na cewa shi ya fi sai kyautata wa manoma fiye da su makiyaya din. Ina kuma maganar cewa shaye-shayen abubuwa masu samaye suna taimakawa wajen kawo rashin kwanciyar hankali a Plateau. Duk wannan suna cikin abubuwan da muke son mu tattauna, amma kafin mu fara su ga wasu ra'ayoyi na ƴan Plateau din.
Sunana Muhammad Nur Abdullahi, shugaban kungiyar wallahi makiyaya a jihar Plateau. Inda yake janyo wannan shine abin da muke kira da turanci criminality, wato ta'addanci da rashin mutunci da rashin hankali da rashin tarbiyya wa ƴaƴanmu suke aikata irin waɗannan miyagun ayyuka. A je a sare gona, ko a sare shanu, ko a kashe wannan, ko a kashe wancan, a lalata dukiyar wannan ko na wancan, wannan duka rashin hankali ne na irin yaranmu da suke shaye-shaye da ba sa son zaman lafiya. Kashe-kashe da lalata dukiyar juna, wannan ba zai taimake mu ba, nan kusa ko nesa. Duk wanda ya ba daidai ba, amma ba daidai ba, ya ji a jikin shi.
Sunana Daniel Kaziya, Blessed na Kwasho Call District, Basa Local Government. To gaskiya abin ma ya dora mana kai, saboda musarkuna mun yi, kuma ya kamata a ce gwamnati ya consider namu musarkuna. Mun muna da darajar da an bamu, kaga dole zamu yi magana mutansu ji mu. Musarkuna ma yanzu arabe muke, don ba mu da power da aka bamu. Tashin hankalin nan gaskiya in na duba sai in ce ko kuwa lokaci, don mun duba cikin littafi zaka ji wa karshen duniya ya zo, kaga abubuwa sarkuna da wadannan zai tashi wa juna. Domin mun yi yakaci kokari mu gani mun kashe wannan damuwai, sai mun dinke nan a can ya ce bele. To abin sai dai mu sa shi a cikin addu'a.
To yanzu bari mu da ku ga Zainab Babaji da bakinta guda biyu da za su kammala mana wannan muhara, wato tsohon dan majalisar dokokin jihar Plateau Bitrus Gazal da kuma dan majalisar dokoki ne yanzu Ibrahim Baba Hassan. Zainab, mu je.
Wato honorable Kaze, bari in dawo gare ka. A jihar Plateau, jiha ce wanda a da ana kiranta home of peace and tourism. Wato jiha ce da a ce kowa yake zuwa, kusan shi ne ma musababin zuwan mutane, kowa ya zo din nan. Akwai wani sabon tsarin da za a kawo na ganin cewa wato jihar nan ta koma kamar yadda da aka santa?
Bari ta yi bayani kaɗan akan maganan tsare kai din nan, sai zo wannan ansa. Kin ga da zuna baki misali, da aka sa civilian JTF, ai akwai manufa. Da aka sa Hizba, akwai manufa. Da aka sa neighborhood watch, akwai manufa. Da aka sa Operation Rainbow, akwai manufa. Lokacin da tsohon kakakinmu na majalisar tarayya Bello Aminu Masari gwamnan Katsina lokacin da ya fita yace wa jama'a a kare kai, mene nufin sa? Na fari kenan. Lokacin da abokina gwamnan Zamfara mun yi aiki tare, lokacin da ya fita yace jama'a su kare kansu, menene nufin shi? Bincin haka ina ta kokarin nema in ga me exactly Minister Defense ya fada, retired general magaji ne ko, yace wa jama'a wa'annan da suke zuwa suna kakkashe ku nan, wani ma bai da arshashin da kai uku, ku fita ku kare kanku, mene yake nufi? ina so ki gane cewa wannan maganan kare kai din akwai ma'ananta a kasa ba nufi bane ake ka je ka kamo kayan yaki kaman soja ba a nufin haka maganan mai da zaman lafiya Plato ni a gare ni a kwatantawa kowa adalci ayiwa kowa gaskiya a nuna wa kowa okay bazan baki misali da zuki maganan burtali hanyar da mu muna ce da shi labbi mu ba yawa haka muke kire shi idan yanzu misali gari ya cika lokacin da muke yara an kabirin fildaji ne amma yanzu gari ya cika idan akwai mutunci idan akwai yadda da juna idan akwai mutuntawa juna ba dole sai an bi tsohuwar butali ba za a yi a ce to yanzu fa gari ya cika ka bi ta baya duniya ne ya cika ciyayi sun kare ne fili ya kare ne bai kare ba idan amma duk da cikin da aka yin nan ungorugo misali terminus misali ya daji ne sai ba filati ne ya ce ai da nan labbin shi ne dole a bar shi ya bi Mr. Bix Ahmadu Bellowe a wannan kuma wani dama ne yawa amma in akwai mutunta juna za a iya gane sai a yi tafiya cikin kwanciyar hankali
honorable babban matsalan da za a samu a yanzu da yake hankalin kowa ya riga ya tashi su fulanin da makiyaya shine wa zai bar a cikin manoma wa zai bar gonan shi a ce tunda burtali ko kuma labi ya cika a cikin ya shiga cikin gari ya bi gonan shi a baya idan ba a ce ita gwamnati ta sa baki ba
barin tuna shi waki wani abu wato yawancin maganganu da muke har da wai nagoyen shugaban kasa ya bada oda wai ko a jihohi 25 a yanka gonaki a bawa makiyaya wato ya manta ne lokacin da ina majalisa akwai dokan gwamnatin arewacin Najeriya akan wancan dokan ne na san tambarin gwamnatin arewacin Najeriya da rakumi da rakumi yanda kake ganin tambarin gwamnatin Najeriya da doki sun rike wani abu tsakiya na gwamnatin arewa lokacin ba a fi mu ba mu da rakumi ne dokan nan ne shine ake kira grazing reserve routes 1961 dokan nan kuma bai mutu ba wancan dokan a lokacin yace in aka samu mai gona in yana da damuwa ya kai kotu in bai yadda da abin da gwamnati ta yi ba ya kai kotu yau mun wayi gari shugaban kasa ya manta da kotun ya manta da mai gonan shi dai kawai a hankalinsa a ba wa makiyayi kaman dai manomi bai zabe shi ba dole a samu tashin hankali mara amma ni a ra'ayina a kwatantawa kowa adalci ayi gaskiya a nuna tsoron Allah a nuna zamantakewa mai kyau a nuna cewa yanda bafinata ni makiyaye yake da amfani haka manomi shi ma yana da amfani yo manomi ya bar noma sai bafinata ne ya ci mai ko shi ba ya cin abinci ko da yake kiwon yana noma ne amma kuma in babu bafulatin mu ina za mu samu nono aina za mu samu fata aina za mu samu kai har kofoton shanu da ake da shi ake yin birkin mota in bafulatin bai kiwo ba ai za mu shiga dama kenan ya kamata a nuna kowa yana da amfani amma idan uba ya shiga danniya ana ganin ya fi son kana da ya'ya biyu ka nuna son wani akan wancan wanda ba a son shi zai ki wanda ake so ya ki uban kuma abin da ke kan faruwa kenan
honorable baba hassan me kake ganin kaman ita gwamnati za ta yi duk da yake ba ma gwamnati ba da al'umma gaba daya wajen samun dawwamammen zaman lafiya a jihar Plateau da yadda za mu koma irin zaman da da muke duk da yake akwai irin matsaloli da zakai magana da ka fara maganan cewa wato su matasa ya kamata a samar musu da aiki kila yana cikin daya daga cikin abubuwan da za a yi me kake ganin kaman ya kamata a yi don a samu dawwamammen zaman lafiya a jihar Plateau
wato farko shi ne lallai sai an tashi gwamnati ta yi kokari wato abubuwan da suke shigowa jihar Plateau da yara samari suke sha har da manya yanzu wallahi zaki mamaki abu ne wanda yake dauke kai mutum zai yi abin da bai sani ba so wannan ne babban shawara na lallai gwamnati ta yi aiki da NDL a yi maganin wannan abu dan nan mu shayayen nan zai taimaka sosai kuwa
batun ba da matasa aiki fa saboda kaga yanzu ana ta garan ramba ne kawai akan hanya akan titi babu ayuka me za a samu musu ta kaman me banda idan an ce an yi maganin shayayen
wato kinga kaman nayi yaba wannan gwamnatin General Muhammadu Buhari dan na gane wata nan babu wani gwamnatin da ya taimaki talakawa kaman nashi zaka samu tallafi da aka samu dewa an samu
amma yana kaiwa kan ainihin talakan da ya kamata
dewa sun samu ni na san wanda suka samu kudi over a million ni na sani wanda zai ce mun gashi ya ga alert kuma gaskiya ba to lalle ka samu wannan ya kamata ba wai lalle mu tsaya muna jiran white collar job dan ainihin matsala kenan
amma wannan kudi da kake magana wato ya kai kan ainihin talakan da yake bukata ko kuma wanda ya san wani ne ya san wani shine yake samu irin wannan talaka
ko wanda lalle sun shiga ne sun samu kuma sun samu yana tabbatar da talakawa ne kware kuwa akwai wanda kuma sun bi ta wajen wani ne but abin da muke bara shine dukkan siyasa da yazo da rayuka to ya wuce kuma magana siyasa ni damuwa na kenan in aka zo lokacin siyasa ko ba ga sai a buga siyasa yanzu da rayukan mutanen mu
daga karshe ina kalmomin ka na karshe
don zamu ina na karshe sadan mai da martani kadan akan abin da kani na ya fada ka gani dai alhamdulillahi na san shi Allah da ake samu nan ni ban taba samu ba insha Allah muka tashi waje ni ma na samu
na fara ka talaka bane ranka
dai ai ni dai na san shi na fari kenan na biyu a ra'ayina waɗansu sun ga alert mu ma damuwa na ba ma shine ko wanda ya san wani da ya san wani da a ma ba shine damuwa na ba ina amfanin kaga alert na 100 da dai buhun shinkafa 10,000 ne yanzu 35,000 ne ina amfanin kaga alert na 100 ana canja naira 210 yanzu 580 ne ai kudin sun salwanta yawa saboda haka ni ba wai kudin siyasa nake yi ba ina ganin bakin wahala da ake yi a Najeriya babu irin ta wannan mulki yinwa nanan arziki wannan gwamnati ke na rashin tsaro na nan kai har jahar shugaban kasa gwamna na kuka sai mu kuma da muke ɗan ware yaya muka iya amma shawara na na karshe a ji tsoron Allah a kwatanta adalci a mutunta juna a nunawa juna mutunci zaman lafiya ya fi zaman din sarki mu zauna lafiya tare mu gama da duniya lafiya
to a jama'a masu sauraro nan muka kawo karshen wannan tattaunawa da muka yi da waɗannan ƴan majalisu guda biyu wanda muka tattauna akan matsalolin jihar Plateau da kuma hanyoyin da za a warware su a madadin su duka ni Zainab Babaji nake cewa sai wani jikon idan Allah ya kai mu
to madalla a gaida Aliyu Mustafa Sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice
an kashe akalla mutane 37 a wani kauye arewacin Najeriya yayin wani hari a kauyen a ranar Lahadi a cewar shedu ana tuhuman harin da aka kai a yankin karamin hukumar Kaura mai fama da tashin hankali a jihar Kaduna da dadewar rikicin addini tsakanin Hausawa da Fulani da galibin su musulmi ne da suke zaune a arewacin jihar da kuma ƴan Krista da yawancin su ke zaune a kudin jihar mazauna yankin da ma'aikatan kiwon lafiya a asibitin da aka kai gawarwaki da waɗanda suka ji rauni sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa maharan sun isa ƙauyen madamai ne su da yawa da kuma makamai da adduna da yammacin ranar Lahadi a jiya Litinin mai shigar da ƙara a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a birnin Hague ya buƙaci kotun ta ba shi damar sake buɗe shari'ar binciken laifukan yaƙi a kan ƙungiyar Taliban da reshin IS a Afghanistan ta Khorasan kotun ta ƙasa da ƙasa ta kwashe shekaru 15 tana binciken laifukan yaƙi a Afghanistan da yaƙi ya daidaita amma kuma gwamnatin Afghanistan mai samun goyon bayan ƙasar Amurka ta dakatar da binciken a bara inda ta ce ita ma tana gudanar da data bincike kafin Taliban din ta rusa ta a watan da ya gabata a ƙarshe ana ƙara bayyana damuwa game da dokar tsaron ƙasa da China ta kakaba wa Hong Kong yayin da Burtaniya take kashedi da ƴan ƙasar ta cewa za a iya kama su kada a mayar da su zuwa yankin da Burtaniya ta yi mulkinsa
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kaima an jima da hantsi a misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku jiyo abokanan aikinmu daga jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakub Magyari da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.